Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa da kikin mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mata Alpha Radio. Za kuma iya kama mu ta yanar gizo ta voahausa.com da masu wato sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 27 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 za mu duba batun rawar da matasa ke takawa a siyasa.
To gaskiya fi sabilillahi mu da farko dai za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda mu taba ganin da aka yi nadin kwamishinoni waɗanda ba sa kishin al'ummarsu da jiha su, ba kawai menene zai zo a jihunsu suke duba.
To za mu ji ƙarin bayani kan abin da wannan matashin ke nufi. Ganin cewa ba a jima da nada kwamishinoni a wasu daga cikin jihohin Najeriya ba, to ko menene ra'ayoyin wasu matasa game da nadin da aka yi?
To naga azubin da aka samu an sami da yawa sababbi, kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzuba ba. To haka a hankali ina mai tabbatar miki da cewa ƙasar nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah.
Ku kasance da wannan shirin inda za mu kawo muku tattaunawa da wasu shugabannin matasa kan lamuran da suka shafi siyasa. Haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa matasa ina aka kwana game da batun siyasa? Za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu.
Kasancewar magana siyasa ake yau, kuma za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira mu tattauna da ku akan inda aka kwana kan batun matasa da siyasa. Sai ku ɗauki alƙalami da takarda domin rubuta wannan lamba. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ana tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. An yi nadin sabbin kwamishinoni a wasu jihohin Najeriya. Magana a nan ita ce kun gamsu? Kuma ina aka kwana game da batun matasa da siyasa? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To an san mutum farko a yau ta fito ne daga kaka Alhaji Bukar Gursama da Masak, yace tare da Ruqayya Usman Fari Jebuwa suka ce har yanzu shugabannin mu na Afirka ba su farga ba wajen bawa matasa mukamai, sun manta da cewa zoman bana sai karam bana.
Tofa. Ko mun ansa mu na biyu kuma ya fito hadin gwiwa ne wanda ya fito daga Nur Muhammad Gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga, da Shitu Aliyu Gidan Abba da CD MD dan Hausa Baturiya, da Yusha'u Abubakar wawan ice da Jabir Umar Nabasa. Suka ce salamu alaikum yau da gobe. Hakika mu kam an yi nade irin mai baiwa gwamna shawara da kuma kwamishinoni da masu taimakama gwamna ta fannin watsa labarai na siyasa a jiharmu ta Sokoto. To amma ni dai ban ga matashi mai bangar siyasa a ciki ba, sannan ban ga an sa matasa ba, saboda haka har yanzu mu ba mu ga wani sauyi ba. Allah ya kawo mana mafita, amin, ku tashi lafiya.
Wato din batun sa da babu wani matashi a ciki daga bangaren siyasa ko wani irin matashi, amma an yi ba tare da su ba. To Allah ya kyauta. To kuma sai kuma sakon Adam Taylor Gurum Hausawa daga jihar Plateau shi ma ya aiko, yake cewa yau da gobe mai kashe lalibayin gaskiya mukan nan a jihar mu ta Filato an danne matasa harkan siyasa, ba mu san ana yi ba. An yi nadin kwamishinoni amma ba mu san wani matashi tilo tak da aka bashi mukami ba. To kin ji mutum ɗaya babu wani mukami da aka bashi.
Allah dai ya kyauta.
To abi.
To an samu na gaba shi ma har yanzu dai haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Hafsat Usman Hafsilo Malam Maduri.
Wannan inkiya ce daga Jigo.
Inkiya ce.
Hafsilo.
Sai kuma da Aminu Adamu Malam Maduri inda suka fara da sallama suka ce yau da gobe mikiya mai hangen nesa. To su dai matasa a siyasar kasar mu Najeriya har yanzu ɗan kallo ne domin kuwa wannan batu na kwamishinoni wato na kwamishinoni ba ma ba tuna da wato ba amma tuna da su ba
amma tuna da su
sai dai a wasu jihohi ana ba su SA ko PA na jeka nayika
jeka wato kawai an nada ne ba amma ba wani tasiri suke ba wato Allah ya kyauta to shi kuma Ahmadu Abacha Matina cewa yau daga mu dai matasan jihar Yobe mun tura mota ta tashi ta bade mu da hayaki na din kwamishinoni da aka yi a jihar mu matasa bun samu kwamishina ko daya ba an ci more ganga an ya da koranta tofa
Allah ya kyauta Ahmadu Abacha Macina kuma daga Yobe ya ce mu dai matasan jihar Yobe mun tura mota ta tashi shine dai wannan ko
wato shine dai wato amsar dai ita ce dai kan wani lokaci mutane sukan aiko da sako fiye da guda
wato
kin san lokacin kuma dole ai wannan kuskuren to akwai sako da ya zo daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe ya ce alhamdulillah mu dai a jihar mu ta Gombe babu yabo ba fallasa sai dai amma babu matasa da yawa a ciki
to
baya mu ba fallasa amma ba matasa to gadiwa
akwai magana akwai lauje cikin nadi
eh akwai magana din
inji Isa Sadam kuma yace injiniya Isa Sadam daga jihar Kebbi ya fara da sallama yace VOA Hausa gaskiya ni bana farin ciki game da nadan da aka yi na kwamishinoni a jihar mu ta Kebbi domin babu wani matashi ko dai mai kananan shekaru da aka nada cikin sabbin kwamishinoni Allah dai ya kyauta sai dai mu ce amin
to amin ya rabbi to akwai sako daga yazo daga babani Basco Azare yace a gaskiya mu kan a jihar mu ta Bauchi abin san barka tunda kwamishinonin da aka nada har da matasa to kin ji Bauchi mun ji guda
ɗaya to alhamdulillah
an samu Bauchi
shugaba sai kuma amsa shugaba Babaye Gambo da Magaram da Riƙayya Babaye Gambo da Magaram suka fara da sallama suka ce yau da gobe haƙiƙa ba a bawa matasa adalci wato ba a yi wa matasa adalci domin suke zabe amma zaka ga mafi yawan kwamishinoni ba matasa
wato ai an riga da sa matasan 1 2 3 aka jefa to sai ke ji mutun ya ce akwai su
idan dai an jefa daya gobin Allah yadda
sai ki ga ya karu ba
ya karu
haka ne to sai kuma sakon Jibrin Umar Nabasa yace matasa a 2015 zuwa 2019 an shamu insha Allahu 2023 jiki magayi tarihi zai maimaita kanshi za mu kafa gwamnatin matasa daga tarayya har zuwa kansula
to Allah ya sa
mazaba insha Allahu sako daga Jibrin Nabasa
Allah ya sa
ba wannan tabbas ya dauko kanka to insha Allah
sai kuma ansar Usaini Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe yace hakika an yi nadan da dan kwamishinoni a jihar mu ta Yobe amma gaskiya har yanzu bata canza wato mahaukaciya bata canza zani ba dangane da daukan matasa saboda duk tsaffi tsoffin kuraye aka ba
wato tsoffin kuraye aka ba yake cewa to sai kuma sakon Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya fara da sallama yace yau da gobe babu shakka wannan maudu'i naku na yau ya tabo min inda yake mun kaikayi kasancewar mu a nan jihar Kebbi kusan nace hanci bai san dadin gishi ba ban san me ke kasan sai ba musamman ma a mulkin demokradiya domin a mulkin Atiku Bagure na farko kawo yanzu mu al'umma jihar Kebbi gwarje da yau idan aka yi la'akari da Atiku hatta masu ba da shawara a mulkin sa na farko bai yi ba ko kwamishinoni to wannan
yayi su ne gab da karewar wa'adin sa na farko
wato sai aka zo karshe tukunne saka
to amma dai an dan taba
to an taba ba laifi to Allah ya kare kyauta
ne ansar mu ta karshe
to mu gode
yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku tattaunawar da wakiliyar mu a jihar Kano Baraka Bashir tayi da wani matashi wanda zai bayyana muku sunan sa da kansa
tashirmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu
to kun samu bakoncin Aminu Ibrahim Medawa Fagi
a jihar Kano nake.
To dangane da batun nada commissiononi da batu na kasafin kuɗi ya kake kallon commissiononin nan da aka nada?
To gaskiya fi sabilillahi mu da farko dai zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda ba mu taba ganin da aka yi nadin commissiononi waɗanda ba sa kishin al'ummar su da jihar su ba, kawai menene zai zo a jihun su suke dubawa?
Me yasa kace ba sa kishin al'ummar su?
To hajiya, saboda duk ga dokokin da ya kamata su kawo wanda za su amfana wa jama'a, amma ba shi suke yi ba, ta me za su samu suke yi? Saboda dama shi yasa ba a so ka yi zabe na kono aka sai da kare yayi kuɗi, tunda kinga shi ba kasuwar sa bace kama shi ake. To saboda haka mutanen nan ba zabe suka ci a doren demokradiya ba, kaci baka ci ba kaci akai, saboda haka shi yasa suke yi wa mutanen da suke wakilci abinda suka ga dama. Yanzu abinda zai baki abin takeici, dan wani mata'i aka kawo na sawa a baka a jihar Kano, din Najeriya ba inda aka raina yan majalisa hankali irin jihar Kano.
Me yasa kace a raina musu hankali?
Dan mata inda aka ba su ne kayan aikin da aka ba su, aka kawo musu kunshin commissiononi suka zo, wani ma fa zuwa yayi dan suka barkan ku da aiki ya wuce, ba fatan baya ba amana mutanen da ka wakilta. Haka ake yi, an ce da makaho baka waiwai.
Kai kana wajen da ake gudanar da ake tantance su da zaka ce musu tambaya, ba su yi musu tambayoyi ba, kawai wani duka yayi.
Ajiya, wannan na odar ta zamani da wannan waya da kusa mana duk abin da ake yanzu nan ba boye-boye a idan duniya aka yi. Kuma abin da zai baki takeici, shi shugaban majalisa wanda ake kira ga fasa shi ne dan anshin shata. Kana shugabanci na wannan wurin, ai za ka iya cewa gwamna baka yadda ba. Yanzu gwamnatin jihar Kano ba kishin al'umma take ba, saboda kin ga na farko duk gwamnati za ta yi kishin lafiya, za ta yi kishin tsaro, sannan ilimi. To duk gabaki ɗaya waɗannan abin guda uku a gwamnatin jihar Kano daga sama har ƙasa ba abin da suke wa mutane. Shi yasa ma ko a rayuwa ake cewa ka guji tsohon tuf, to mu tsofaffin tufa-tufan nan guda biyu da suka kama mu a Kano da Najeriya.
Me yasa yaya aka yi? Ina daɗa tambayar kai, kana cewa ba sa kaza. Shin kuna zuwa ku yi bincike ne da kuke ƙararsuwa ku ce ba sa waɗannan abubuwan da kuke faɗa?
To hajiya, ai daɗi na da gobe saurin zuwa, kuma wannan maganar da nayi ba nayi ta na tsaye a rufe a kwatto ba, sa za a yi duniya ta ji za su ji. Idan abin da aka faɗa ba haka bane, wani daga cikin su ya zo komai ba ko su fika.
To ai amfanin matasa kenan, idan aka ana abin da bai dace ba, kuna fitowa ku nuna gwamnati cewa gwamnati abin da kike yi bai dace ba, kuma ba mu so muna buƙatar canji.
To baki ga jin haushin haka ne ba suka kirkiro wata doka akan hate speech, saboda suna so su tankware haƙƙin jama'a, dan saboda su sun saba sun duk abin da aka yi in ba su ru wannan speech din da ake ba, ba za a samu abin da ake so.
Amma kuma akwai ƴancin faɗa albarkacin baki.
Duk da wannan ƴancin doka a Najeriya nawa aka yi, kotu fa ta ba da umarni a Najeriya an shure, saboda bai daidai da buƙatar waɗanda suke kai ba.
To ko a cewa za a yi idan kuka tashi nusar da su kuna faɗan kalamin da bai dace bane?
To su kuma suke wa mutane wakilcin da bai dace ba, tunda ba jaraba aka rubuta suka ci ba.
Amma idan an yi maka abu da baka jin daɗi, ai ba da faɗa ko da yaƙi ne zaka nusar da mutum ba.
Yanzu wannan maganar da tattaunawa da muke da ke ba faɗa ba ne, ba yaƙi ba ne, a cikin lumana ne, amma su ba zai shiga kunnensu da daɗi ba, ji za su yi faɗa ake, saboda sun san ba su aikata wa mutane gaskiya ba.
Amma idan kun san ƴancinku, idan aka shigar da ku kotu ko a ce kun yi hate speech, ai abu ne a zuba ba a ɓoye ba.
To kafin a zo kan hate speech, su kuma nawa suka yi banda rantsuwa da suka yi da kadimi, banda wanda suka rantse da constitution na nasaranci, kuma duk suka karya dokar da rantsuwar, ina aka kai su?
Yanzu dai me kuke yi banda tattaunawa ta fatan baki da kuke a kafafen yaɗa?
Ba za mu gajiya da fitowa da faɗa musu illoli ba na yadda suke mulkanmu, suke wahalar da mu. Saboda haka idan sun dina za mu dina, in ba su dina ba mu ba za mu dina ba, dole mu ci gaba da faɗa, saboda demokradiyya ce.
To a gaida barka da mai dawa. To kiji tattauna barka da mai dawa.
Ya tabo batutuwa.
Batutuwa masu yawa kan tabbas. To duk da cikin shirin namu na matasa da siyasa, ga barkar da ya tattauna wata da wani matashi, ga dai yadda hirta su ta kasance.
Baƙwanci ma muka samu.
Suna na Faruk Koki, gaban matasa na kofar Mazugal. Ce ai duk abin da aka ce abu ne na kishin ƙasa da gyaran ƙasa, to dole ka zo ka ba da gudunmawa. Domin idan muka rufe idanmu muka ce a kullun abin da muke so na siyasa, shi za mu ci tafiya a kai, to ba inda zai haifar mana, ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba.
Kafin in je ga tambayar da nake son yi maka, gashi an yi yakin zaɓe an kafa mulki, ka gamsu da yanda aka tafiyar da yakin da kuma yanda aka kafa mulki, matasa an yi musu adalci?
To gaskiya ba za a ce gabaki ɗaya an musu adalci ba, amma dai gwamnati ta yi iya bakin gwargwadonta wajen canjawa.
An yi wa matasa adalci ko kuwa?
an yi musu adalci, an kwatanta gaskiya. To naga a zubin da aka samu an sami da yawa sababbi, kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzuba ba. To haka a hankali ina mai tabbatar miki da cewa ƙasar nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah.
To yanzu gashi wasu daga cikin matasan sun fara karkumo akan cewa an kai wata uku an fi kwana 100 akan karagar mulki, har yanzu ba a naɗa kwamishinoni ba, suke tunanin kamar akwai lafiya cikin nan.
To ai duk abin da mutum zai faɗa, shi dai gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita, kuma mu ba wai garaje ake yi ba, muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana, waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa ƙasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau, an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba, an kawo tsare-tsare a harkar ilimi, harkar noma, harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace. Muna so gwamnati ta tsaya, in ma za a kai nan da shekara ɗaya, ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci, mutane ne masu kishi, waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba, ba wai garajen ba, duk garajen da aka yi a baya me ya haifar, duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba. Ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaskiya, aka tafi a hankali, to za a samu mutane waɗanda Allah ya yarda za a kawo su, kuma za su kawo mana ci gaba.
Kuna da san ran za ku samu wani kaso mai dan gwabugwabe a wannan kwamishinoni?
Muna san ran za mu samu, tunda mai girma zababban gwamnatin jihar Kano ya yi alƙawari, ya ce wannan gwamnati za a tafi da ita ta matasa ce, kuma zai yi ministry ta matasa waɗanda za a ci gaba da kula da matasa. To kin ga wannan yana nuna cewa lallai gobe matasa za ta yi kyau da yardar Allah.
Idan goben ba ta yi kyau ba, ya za ku
za ma ta yi kyau insha Allah, in dai an dora matasa su tafi, aka dora su kamar yadda mai girma gwamna yi alƙawari, aka tafi a haka, da mai girma shugaban ƙasa da irin tsare-tsare da aka fito da su na matasa, kowa ije i dogara da kansa, kowa ije ya koma kasuwa, banda jagaliyancin siyasa, banda dan siyasa izo i dinga tunzurawa ana tafiya, in kana da sana'a babu wani ɗan siyasa da zai zo ya ɗauki 1,000 ko 500 ya baka ka tafi ka je ka bishi, kana da sana'ar ka, kana da inda zaka je. To gobe in Allah ya yarda, ina mai tabbatar miki da cewa matasa su za su zo su karɓi ƙasa, domin a dora ƙasa ta ci gaba da tafiya a doro na ci gaba da gaskiya.
Da dama matasan kukan ce shugabannin nan kullun alƙawari da suke yi, kullun za su ce za a yi, wancan karo an ce za a yi, matasa da dama sun ce ba a yi, kuma yanzu sun daɗa cewa za a yi, shin za a yi ne ko koya kuke gani?
To ai an fara, ma ina gaya miki, kamar misali yanzu a harkar noma, mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamnan Kano, na ga tsari, na je da kaina hukumar NADA, na je Daula Hotel, na ga yadda aka kirawo matasa, mata da maza da guragu, waɗanda masu buƙata ta musamman, su kansu ba a bar su a baya ba, a tsari wanda yake na youth empowerment, na farmers da za a yi, wasu za a koya musu kiwon kaji, har makafi, duk suna cikin wannan tsari da matasa. Dama tsarin indai ka kai shekara 40 to babu kai a ciki, sai dai ka je kai harkar noma, sai dai a saka a cikin harkar noma. To ina mai tabbatar miki da cewa in dai aka taho a haka, aka tabbatar wannan abu, ita tabbatar shugaban ƙasa aka yi shi, ya tabbata ya je hannun mutane, to matasa za su zo su dawo, su zo su karɓi ƙasar nan.
Juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu
sai da baraka da shugaban matasa Faruk. Game da batun nadin kwamishinoni a jihar Kano, baraka ta ji ra'ayin Malam Abdullahi Sakarma.
Mala Abdullahi Sakarma, gashi dai ana ta karuwa rana kan nada kwamishinoni, an nada su, kuma gashi yanzu ana ta raka su. Din abinda ya kamata al'umma su kalla kenan, rakiya ko kamata yayi a kalli ayyukan da waɗannan kwamishinoni za su.
So alhamdulillah, ni a nawa bangare da na dau layin siyasa na tunatarwa da faɗan matsaloli na al'umma, ni na yarda cewa rakiyan tana da ma'ana, amma ta fuska biyu.
To
wasu suna rakiya ne dan biyan bukatunsu, wasu kuma suna rakiya ne dan su tunatar da bayan Allah akan cewa Allah ya dora musu nauyi na jama'a na jihar Kano, ya ba su dama dan su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umman jihar Kano.
To ina manufa a rakiya? Mutum an nada shi a ofisa a tura shi ta nake ku kamata ya ku dinga jan hankalin matasa na su kalli muhimman batutuwa.
Ta yi in an tafi yanzu kaman jiya mun sa amurka namu na commissioner ilimi dan karamar hukumar giro karamar hukumar daya da shi a take a gurin mafi yanci wanda suke jawabi a gurin duk sun yi jawabi ne akan tunatar da shi nauyin da yake kansa ya dauko Qur'ani ya yi rantsuwa ga kalubale na ilimi da muke da su. An faɗi an yi magana akan maganar ilimi kyauta da wayan sa'uba da makarantu da basu da malamai da makarantu da suke karanci da shauransu. Ai ne ɗaya daga cikin dalili mutumin da ya tafi da irin wannan gurin da yake tunanin cewa ya tafi da niyan wasa, daga ƙarshe za ga ya daura da mara cewa wannan abin da nake da nazo ba wasa nazo yi ba da shauransu. Tunda mafi yawanci kowa na isar da sako, wasu suna zuwa su tashi murna matsayin su na dama mutumin kirki ne da shauransu, wasu kuma suna zuwa su tunatar da shi waɗannan matsalolin da kike kishi na a zo a yi. Amma jama'a
idan waɗannan masu madafin ikon aka dora su akan mulki suka yi alƙawarin za su yi ayyuka akan wasu batutuwa, idan ba su yi ba me kuke yi?
To ni dai ana layi da yin ɗauka na siyasa, ban ɗan layi na siyasa irin na shauran mutane ba, layi na maganin ya za a taimaka ma jama'a, ya za a ma mutane aikace-aikace da garinmu zai bunƙasa a matsayin ɗan asalin jihar Kano. Mu al'ummar jihar Kano zai amfani da wannan dama in yi kira akan tambayan da kika yi daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu nan shekara hudu mutum ya sauka, mu dinga kiraye-kiraye da tunatar da su. Ni layin da yin ɗauka kenan, don ɗan adam ba ya cika ɗari. In ba za ka danga tana musu cewa ga halin da suke ciki ga matsaloli kaza kaza da shauransu ba sai shagala igiyar mulki na canja su, kamar yadda kika sani na sani wasu da yawa sun hawo sun yi rantsuwa da shauransu daga ƙarshe ba su cika mutane da ƙorokansu ba. Amma yawan tunatarwa maimakon babalanci a dinga faɗan personal problem da cin mutunci kamar yadda aka bada dama a dinga magana a siyasance, a dinga maganganu akan maganar ayyuka da kuma taimaka ma jama'a, ta haka za a samu yadda ake so da shauransu. Ni layin da yin ɗauka kenan.
To ina makomar matasa, shin matasa sun farga ko har yanzu suna wannan?
Matasa sun farga, don mai girma goma ma ya farga. Kika duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne, na ɗaya. Na biyu su karkar suna tsare-tsare da za su yi su inganta rayuwar matasa da shauransu, tunda su ne manyan gobe. Muna kuma musu fata alheri, tunda tsari na siyasa yanzu ya juya, dole sai an tafi da matasan, kuma muna kyauta da ta kan. Kika duba shi ma mai girma shugaban ƙasa haka yayi da shauransu.
To madalla masu sauraro, yanzu dai lokaci da yanzu kuma lokaci da zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira mu tattauna da ku akan batun siyasa da matasa. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-555. Kada a manta, lambar ita ce alamar tarawa 1-202-205-555. Sai ku dau waya ku kira mu domin mu ji ra'ayoyin ku kafin nan a shakata da wannan.
Ko ba ɗankin zancewa arewa da sauran kallo, matasa mun zama kwallo daga zancen kota kwana dattawa na ta hakilo.
Arewa da sauran kallo, matasa mun zama kwallo daga zancen kota kwana dattawa na ta hakilo.
Inai wumi na gagara bai shiga idanuna na kuka nai a wannan wuyin mataki sun gaza dauka tun wucewar manyan farko sai ya zanto ba mu da duka ga halarcin duk wata kalma wanda yan kurke mana suka ga raunin nanan na jin su masu duka sun haji duka sai ki
san. To madalla Aisha, mun samu kira na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Barka da safiya.
Yawa baka ka dai.
Sunana Murtala da ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano Najeriya.
To Haji Murtala, kaji dai batutuwan da muka tattauna yau batun matasa da siyasa. Gashi an yi ɗan komishinoni amma wasu jihohin sun ce su ba san ma me labari ba.
Wallahi tallahi wannan abu kenan, ko kusan ko ina aka yake faruwa. Amma ma ce mu kun Kano da dan dama kaɗan, saboda abin da muka saba haka bane. Kuma gaskiya yanzu mu matasa fa gaba ɗaya ma ba ma matashi suka mai da mu ba, matakala suka mai da mu kawai. Gara ma matashi yana kusa da su, ko dan turaren da suka sa matashi zai dan shi a kai amfana, amma matakala suka mai da matasa. Magana ta gaskiya,
wato sai da taka isa ba kenan. Ento Murtala.
Mun rasa wannan zairar amma dai kun ji abin da Murtala ya faɗa.
A wannan gaskiya ne
to yanzu kuma ga wata ga wani kiran daga jihar Niger. Wa ke kan layi?
Ibrahim ne wake kula a garin Maigoriya a Kimba.
To mana Ibrahim ka ji batutuwan da muke tattaunawa yau.
Ai magana Malam Murtala gaskiya ne haka yake.
To
domin saboda kamar mu yake mudannan wadin mu nan Ibbi to gaskiya mu da ainihin da su ni ma an ba yanzu ba ma ban ma san ba mu da labarin da cewa an yi nadin wasu commissioner amma dai nan yake wadin mu gaskiya amma gaskiya akai da Allah al'amarin mulkin Najeriya amma yana bukatar gyara sosai dan saboda musamman talaka dan dai talaka matashi to in dai wani mukami ne a Najeriya kawai a yanzu dai kan gaskiya bai da dama bai ma da gurin ma da zai ci da zai tankare shi gaskiya
to amma ku kuke zaben ai kun ga gyaran daga kanku kenan za a faro
to ko muke zabe idan za a bayar sakamako wake bayarwa in ma mun kokari mun zabe wanda muke so in aka je can gaba ba a ba wanda mun muka zaba eh gaskiya duk inda ke zabe a Najeriya haka zaka samu
to Allah ya kyauta
to Allah ya kyauta to mun gode Malam Ibrahim yankin hula to bari mu kuma a Kaduna wane ne aka layi da Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Dan uwa barka da yamma.
Yawa baka ka dai.
Da sanu ko ne muku barka da yaki. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa duk da ke mun tattauna da Murtala daga Kaduna, me zaka ce game da wannan batun namu da muke magana aka?
To gaskiya wannan batun ka san abin da ke faruwa? Su shugabannin Najeriya kamar da ake magana su matasa ko da yaushe har yanzu matasa ma ba sa yin karatun tanatsu domin matashi za ya dauki naira 5,000, 10,000, 1,000 a bashi a ce je banga siyasa kuma alhali idan ma inda a ce kamar soyayyen majalisu ko kuma shugabannin Najeriya idan sun samu mulki talakawan nan matalakawan yaran matasa irin kamar ƴaƴan talakawa matasa za a riga ɗebo su ana ba su aikin yi kaga da an samu ci gaba amma sai dai a ba kuɗin da zaka je ka kashe ba mamaki ba daga ƙwaya sai dan abin da bai wuce tafsir da zaka amfani da shi ba
to ina ma fita
yake ga matasa ya kamata a dawo a sanya da ya kamata a riga taimakawa matasan ana ba su aikin shi da kai mu fita amma in dai ba haka ba to talakawan layi da cikin wahala a Najeriya
kana gani in aka ba matasa in aka baiwa matasa aiki kawai zai wadatar ba kamata yi a ce matasan su ma an yi da su ba
a'a ai baka sani ba yanzu ai in dai maganar mulki ne a Najeriya matashi ba zai iya samu ba saboda dalili na anan matashi bai da kuɗin da zai je ya tsaya takara ya buga poster ya ce wane ne akwai gaskiya da in zaka tsaya takarar gwamnati sai ka kashe kusan naira miliyan 40 ko miliyan 30 to sai na matashi zai samu wannan kuɗin yana fama da abin da zai ci abinci
Allah ya kyauta
Allah ya sa mu dace ku tashi lafiya Alhaji Musa da nagode
to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske to wato kin ji dai wannan batu daga Alhaji Musa da kuma sauran wanda suka kira wayan mu
sosai
wannan batu ne da yake cewar ya kamata matasa su tashi su ƙara miƙewa
kamar yadda shi Alhaji Musangaro yayi magana ya kamata da yake su matasan ake zuwa a ba su dan taro kubu su ya kamata su yi karatun tanatsu su san abin da ya kamata ko da ma an ba wanda bai da suke gani bai cancanci a ce ya ci zaben ba ai akwai matakai da za su iya dauka
wannan gaskiya ne ka to kin ga ana daga yanzu an yi an nada commissiononi an nada wane ne wani ma ba san ma menene akai ba to abinda muke so shine matasa su ci gaba da bibiyar me yake faruwa mana kun yi zaben nan kun yi ci an muku alƙawarin da aka muku an ci za a inganta rayuwar matashi ta hanyar yin kaza yiwa kaza to yanzu an riga an wuce zaben an ba kuma san an nada commissiononi ba
amma kasan matasa ba za su tashi kai tsaye haka kawai su je su nemi bayanai ba dole sai sun kafa kungiyoyi su yi aiki tare a matsayin su na kungiya to a lokacin za su samu murya aka ce tsintsiya madaurin ki daya
wannan gaskiya ne to Allah ya kyauta kuma da fatan matasa za a ci gaba da bibiyar wannan ana bin waɗanda aka zaba domin tabbatar da sun yi aikin da aka zabe su su yi kuma a tabbatar da cewa an rike su bisa alƙawarin da suka yi wa mutane kwarai gaskiya kar a bar su tafi kawai in an bar su tafi ba tare da wani abu shi yasa za su ƙara dawowa idan shekaru
ne ba su kaɗan shikenan ina ba su 5,000
su meko su ce kawai shikenan ga abin da muka yi muku kenan bari mu ƙara biya to mun gode kwarai gaskiya waɗanda suka samu damar kiran mu da ma waɗanda suka samu aiko mana ta wato ku samu ko mana da sakonni ta Facebook to muna godiya kokari sosai da sosai to masu raro anan baka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wurin taimaka
Aisha Mu'azz
da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau Ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin na yau da gobe a daidai wannan lokacin. Mun gode kwarai da gaske, mu kasance lafiya.
Demokaradiyya ita ma an bar mu baya, ilimin Islamiyya muna ta karo dan jahayya, muna ta fagauniya jiban gafiyar baido a waya. Na asabu na waya haka fallin kere.